demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari na Najeriya ya saba doka ne ganin yanzu fiye da kwanaki 90 baya kan kujerarsa. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu tsaro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba magoya ba da kuma masu ikirarin kare demokradiyya suna ta kada gangunan zanga-zangar neman shugaba Muhammadu Buhari wanda a halin yanzu yake jini a Ingila ya dawo kan kujerarsa ko kuma yayi murabus. Magoya bayan shugaban su mata su zanga-zangar suka ce a tata shugaban ba zai zakuda ba. Ganan dai yar shimfira da sada Shehu Ashaka ya hada mana kan wannan batu.
Sunana da jade yanzu ni ne convener na concern Nigeria. Ba ku ga abin da ya faru a Libya ba, a Egypt ba, a ko ina ba. Yan Nigeria sun fi karfin Buhari, sun fi Buhari, sun fi Osubajo, sun fi yan majalisar nan. In aka zabe ka, ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka a kai ba za a cire ka ne. Dole ne a saurare mu, dole ne kuma a yi abin da muke so.
Aishatu Yusuf ta kungiyar kwato matan Chibok mana ci gaba da nana ta kira ga shugaban da ya ajiye mulki.
A yanzu din nan, shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai iya kafe da mulki yadda ya kamata. Ya sauka, yayi mura Acting President Osubajo ya tafi da shi yau ya sauka yayi murabus gaba ɗaya duniya gaba ɗaya Najeriya duk abubuwan da ya faru za su yafe za su ga cewa rashin lafiya shi ne ya sashi bai iya abin da zai ba duniya ne nawa take wata ran fa gaba ɗaya mulki kafani ne fa kawai
magoya bayan shugaban sun yi da fifi a nan dandalin Unity Fountain suna cewa ba inda shugaban zai je ko da kwana nawa zai yi a London Esta Bullet Leja na daga matan da suka ci su a 2019 Buhari suke so ya sake takara
muna tare da shi da bisan dari bisa goma muna son abu mu haka insha Allah tunan ci muna son mu gansa kan saman koriya yana nan haka nan dare muna nan saboda shi mulki daga Allah ne Allah ne ya bashi ba ne kwaci sai Allah
sunana ya ukata turun mun bakan daura tun daga na ke suci zuwa yanzu babu shugaban kasar da zai yi tayya ya dau bayro da takarda ya rubuta ya baiwa mataimaki ya ce ki gaba da nike kafa sai Muhammadu Buhari shi ya bi wannan
Yan siyasar APC irin su Inuwa ya haya na nuna rashin lafiya baya hana jagora.
Nasiru Adamu Elika ya tambayi lauya mai zaman kansa Modibo Bakari me tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan shugaba da baya kan kujerarsa na tsawon wata uku.
Tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi game da rashin zaman shugaban kasa kan kujerarsa. Ofishin shugaban kasa wanda aka kafa kan sashi na 130 na sashin mulkin Najeriya wato 1999 constitution ya bada tanadi ko tanadi game da idan shugaban kasa kamar ina fahimci tambayarka abinda shafi rashin lafiya kenan to idan shugaban kasa bai da lafiya sashi na 145 yayi tanadi guda biyu sannan kuma abun gabaki daya na rashin lafiya shugaban kasa tanadin da aka yi a tsarin mulkin Najeriya tanadi kashi uku ne na farko irin wanda yanzu mu yayin da muke ciki yanzu wanda shugaban kasa yayi rashin lafiya ya rubuta ma majalisar a dokoki na kasa wato National Assembly wanda aka kafa gagacin sashi na 77 na tsarin mulkin Najeriya ya rubuta musu akan zai tafi neman jiya magani to idan ya rubuta musu yadda yayi yanzu din nan to shi mataimakin shugaban kasa wanda ofishin sa aka kafa shi akan a gagacin tsarin mulkin sashi na 141 na sashi mulkin Najeriya sai mataimakin sa ya ci gaba da mulki sai lokacin da ya dawo ya rubuta ma majalisar dokoki akan ya dawo yanzu zai kama aiki sa kuma ya kama aiki sannan shi mataimakin shugaban kasa sai ya daina aiki a matsayinsa na muqaddashin shugaban kasa wato acting president kamar yadda aka sani yanzu to wannan shine yanzu mara da muke ciki akwai kuma hali na biyu wanda idan shugaban kasa ya tafi haka don wani dalili wanda kaman kwatsam haka wanda ba shiri ba zato irin yadda muka taba samu gwamnan Taraba na jiya Taraba dan Baba Suntai wanda ya gabata ya taba yi game da hatsari da yayi to kaga wannan babu tanadi da babu lokaci da za a iya rubuta ma majalisa to wannan idan aka yi kwana 21 a gargashin sashi na 145 a karamin sashi na biyu to bayan kwanaki 21 to sai sai mataimakin shugaban kasa wanda aka sai ya ci gaba da
mataimakin gwamnati da ina ga wancin
kamar wancan mataimakin
na gane oh misali kawo ka kawo
eh misali na kawo
aha bari sa to in haka ne shin rashin fahimtar tsarin mulkin Najeriya ne yasa wasu suke zanga zangar neman shi shugaban ko ya dawo ko ya yi murabus
eh to
Na daya dalilai suna da yawa, amma dai za a iya daukar sa kaman ba a fahimci tsarin mulkin Najeriya ba, ko kuma an fahimci tsarin mulkin Najeriya amma dai son zuciya ya rinjaye mutane, ko kuma wasu dalilai wanda ba za mu iya ganewa menene ba, tunda yake ana ma zarge-zarge da yawa cewa wayannan da suka je din akan titi ba su ne masu aikin ba, suna aikatar ko kuma suna aiwatar da wato kamar wani aiki ne da aka basu, ko kuma wata haya da aka dauka su je su kaddamar, ko kuma wata kungila aka basu don su cima. To kaga a Najeriya kuma yanzu yadda muke dinnan komai harkan kudi mutum ya samu yana iya yi.
Bari sai mu duba Bakari, duk da haka dazu na ji ka kawo kashi na 145 din nan ba na manta ba. Shi me kashi na 145 da 146 na tsarin mulki suka faɗa ne kan makomar ofisoshin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa a kan irin wannan yanayi?
A'a, kamar yadda muka yi bayani na baya, babu wani abu sabo in banda wanda muka yi bayani. Idan mataimaki, idan shugaban kasa bai da lafiya ko ya rubuta ya ci gaba da wannan mataimakin sai ci gaba da rike ofis sai lokacin da ya dawo, babu kaidajin lokaci da aka yi, ko kuma in bai rubuta ba in kwana 21 suka wuce ko wani irin dalili ya hana rubuta, sai shi mataimakin shugaban kasa ya ci gaba, baya bukatar rantsarwa, sai ya ci gaba kawai sai lokacin da ya dawo, ba sa gagaye da ba. Amma sashi na 146 yana nuna cewa shi mataimakin shugaban kasa yana da iko ya rike ofishin shugaban kasa sa'ilin da shugaban kasa ya samu wata illa ta rashin lafiya ko ta tsigewa, irin wanda yanzu majalisar ministoci muka yi magana in har ta zamana zamansa akan kujeran ba zai yi ba, nan dingindin kenan, wato rashin lafiyan ba na dawowa, ba na warkewa a dawo a ci gaba da aiki ba ne, ko da a warke ba za a samu karfin ci gaba da aiki ba, ko kuma an tsige shi ne, ko kuma ya yi murabus, ko dai wani dalili da ya sa wato wannan kujerar shugaban kasa ta zama kamar korasuwa, ko wani abu ta zama bakar, wato ta zama babu kowa, to shi zai kare akan kujerar ne ya zama shi ne shugaban kasa mai cikakken iko, wato sassan president, har lokacin da wa'adin da ya ragewa shugaban kasan ya karantar da wa'adin da ya rage din.
Wani haka dai bari samu dubu ba kare, akwai abin da ya faru kwanaki nan majalisar dattawa, lokacin da shi mukaddashin shugaba ya fita waje sai ya zama za a ce babu shugaba kenan, ko babu mataimaki. Shi mukaddashi wane ne mataimakinsa?
A'a, mukaddashin shugaban kasa a lokacin da shugaban kasa ya tafi ya bar shi yana rike da mukami, baya da mataimaki wanda doka ta ce gashi wannan mataimakinsa ne, ko ya nada ko kuma a zabe, a yi zabe, sai dai kawai ya ci gaba da hadawa guda biyu kawai, sai dai a nemi Allah ya taimake shi da kuzarin rike guda biyun. Tunda dama kowa ya san ofishin shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa dukansu a gargajen sashi na 130 duka ofis na ɗaya ne a suka raba, sa'annan kuma wannan dama yana zaune ne kamar za a ce wato spare ne a turance, yana tsaye ne yana jira ne idan wani dalili ya faru irin wannan din sai ya ci gaba. Don haka babu wani tanadi da aka yi na aikin mataimakin shugaban kasa na mai zama na musamman.
Abin da kuke so mu gano shin ya nuna waye ne zai zama magadin gari yanzu, idan misali shi mukaddashin zai iya yana tafiye-tafiye bar kasa, ya nuna shi kenan ko a ina yake zai ci gaba da mulkin kasa kenan daga inda yake?
A'a, babu, domin mutane suna ɗauka kaman shugaban majalisar dattawa yana iya zama a madadinsa in baya nan, babu, hakan ba zai faru ba a sa'ilin da yake kan kujerar, sai dai in wani dalili ya sa dukansu biyu ba sa kan kujerar, ko wani dalili yanzu a kaddara Allah ya hana, sai a samu yanzu kamar a larurar da yanzu ake ciki, sai shi ko mukaddashin shugaban kasan yanzu da muke sai shi ya samu wata larura wanda ba zai iya aikatar da aikin ofis din ba. Wannan doka za ta iya ba shugaban majalisar dattawa, wato senate president, ya ci gaba da yin wannan aikin har lokacin da ɗaya daga cikinsu ya dawo akan kujerarsa, ko kuma dukansu biyu suka dawo.
Wato akwai yanayin da shi shugaban majalisar dattawa zai iya jagorantar kasa?
Akwai sosai ma, idan dalilai suka faru duka ofisoshin sun zama ko da kotu ne suka tsige su, ko kuma kotu suka soke zaɓensu, ko kuma an tsige su ko rasuwa ko rashin lafiya ko duk wani irin dalili wanda yake sa dukkansu biyu ba sa iya aikatar da ayyukansu na yau da kullum, to majalisar shugaban majalisar dattawa wato senate president na iya tsare akan mukamin matsayawa, wato mukaddashin shugaban kasa ne ma, ba na vice president ba.
Masu haro, abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da yarda su za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Salisu Shehu Ashaka da Nasiru Adamu Likaya da lauya Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodone wanda ya daidai da sautin shirin, nan ni sahabu Imam Ali Zandakata in sallama da ku, mu zama lafiya.